daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku da wannan maraicen Alhamis 4 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. Sai kuma ta FM a ƙasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwalni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau shirin zai duba irin matsalolin da ƙarancin abinci ke haifarwa a rayuwar ɗan adam da rashin cin abinci mai gina jiki da kuma irin hanyoyin da za a bi a haɓaka noma.
Jamila ga kuma matsalar dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda ke zaune a sansanoni babu isasshen abinci. Tuma ya za a yi a haɗa hannu a taimaka musu su iya noma abin da za su ci.
Don tattauna waɗannan batutuwa mun gayyato ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar Jigawa, Sanata Muhammad Ubali Shitu, ɗan kwamitin kula da albarkatun ruwa da kuma aikin gona a majalisar. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku sha labari.
Yau da gobe wannan maudu'i na ku ya zo daidai kan lokaci, domin idan aka yi la'akari da yadda kasuwar man fetur ke daɗa rikitowa a kowace rana, sai mu ga cewa ba wai 'yan gudun hijira kaɗai ba, har ma waɗanda ke zaune a ƙauyuka da garuruwansu ya kamata gwamnatocin jihohi su tallafa musu da muhimman kayan aikin gona domin ciyar da ƙasa da abinci da kuma rage musu zaman kashe wando. Tabbas wannan shawara ce mai kyau wadda ya kamata ba wai gwamnatocin jihohi kaɗai ba, har ma gwamnatin tarayya ya kamata ta yi amfani da ita, ganin yadda kasuwar mai ke yin ƙasa a kowace rana. Domin idan muka dubi matsalolin da ƙasarmu ke fuskanta a yau, sai mu ga cewa sun hwari ne sakamakon kwancin ruɓaɓɓen ƙwan da muka yi da albarkatun man da muka yi. Muka yi watsi da harkar noman da muka gada kaka da kakanninmu. Sako daga Aliyu Usman, Taka Lahiya.
Dole a dawo da noma idan ana son zaman lafiya a arewa. Sako daga Jibrilu Musa.
To yau da gobe ni a tunanina, ai komai sai da zaman lafiya yake yiwuwa. 'Yan gudun hijira ina su ina yin noma? Mutanen hankalinsu bai kwanta ba. Abin da ya kamata gwamnati ta yi a nan shi ne kawai ta samar wa matasan da ke cikin 'yan gudun hijirar sana'ar da za su riƙe kawunansu da iyalansu, har ma su taimaka wa wasu. Gwamnatocin da ake tashe-tashen hankula a jihohinsu su matsa ƙaimi wajen wanzar da zaman lahiya mai ɗorewa a yankunansu. In ya so sai a yi maganar noma da kiwo, tunda zaman lahiya ne ke sa ɓera ya kai zumunci gidan kyanwa. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi, Macina.
Gaskiya wannan zai kasance hanya mai sauki da za ta dawo wa 'yan gudun hijira nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma zai taimaka wajen kare 'yancin yaransu, musamman mata. Sako daga Muhammad Kabir Naijaman.
Da zara an ambaci noma, sai zuciyar matashi ta tsinke, domin ko a duniya babu abin da matashi ya tsana tamkar noma. Amma abin da matashi bai sani ba shi ne, noma shi ne tushen arziki. Ya kamata gwamnatoci su zamanantar da wannan noma domin ya daina baiwa matashi tsoro. Sako daga Idris M. Idris da Maturu, mijin Asababu.
Noma na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Gaskiya wannan shiri idan ya dore zai taimaka kwarai da gaske. Amma mu matasa da zaran an furta kalmar noma sai gaban mu ya fadi. Da hukumomi za su fitar da wata doka karkashin wannan shiri na tilastawa matasa majiya karfi cikin yan gudun hijira amsar wannan shiri. To kuwa da sun samu albarka mai yawa kafin komai ya lafa su koma matsugunan su. Sako daga Baba Gana Zangon Daura.
Yau da gobe hakika inda gwamnatoci za su yi aiki da wannan maudu'i da yan gudun hijira sun hita daga halin rashin abinci. Sako daga Buhari Alhassan Wangara.
Yau da gobe Hausawa na cewa noma na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Ya kamata gwamnonin arewacin Najeriya su 19 da su hada hannu wuri guda domin ganin an taimaka waɗannan ƴan uwa namu ƴan gudun hijira ta hanyar rarraba su zuwa sauran jihohi kamar yadda ake yi wa ƴan gudun hijirar Syria a tarayyar Turai domin ganin sun samu kyakkyawar rayuwa. Sako daga mai sauraron ku Sani Hamza Harbau, karamar hukumar Tsanyawa a jihar Kano.
Mu ma a Kamaru muna so gwamnati ta taimaka mana da taki don ciyar da aikin noma gaba. Sako daga Annur Tukur garin Mulbudai, Jamhuriyar Kamaru.
Da al'ummar Najeriya za su samu tallafin noma da za su ciyar da Afirka baki daya. Sako daga Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau.
Yau da gobe inda gwamnatocin jihohi za su ware gonaki da kuma samar da ingantaccen iri da kuma taki da matsaro wa matasa da ƴan gudun hijira da za a noma isasshen abinci. Sako daga Ayuba Inuwa.
Wannan gaskiya ne. Da dai a ce hankalin gwamnatocinmu zai juyo kan ƴan gudun hijira da ke zuba a sansanoni daban-daban su taimaka musu da iri, maganin feshi, taki da kuma filayen noma, to kuwa tabbas da abinci ya wadata tsakanin su ta inda ba sai sun roƙa ba. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa.
VOA wannan abu ne mai sauki, har inda gaske ake za a cire ha'inci da siyasa, to tabbas babu kamar noma. Kuma noman zamani a inda za a rinka amfani da fasahohin kimiyya ta yin tsimin ruwan damana da kuma tare magudanan ruwa don a maida su dam. Sako daga Ussa Hannatu.
Gaskiya hakan ya dace domin yin hakan zai sauƙaƙa wa gwamnati ciyar da su. Amma kuma ƙalubalen da ke gaban gwamnatin waɗannan jihohin shine samar musu da ingantattun iraruwa da kuma taki kyauta. Sako daga Inspector Jabir Jafar Paymaster Malumfashi.
Ai ba sai ƴan gudun hijira ba kawai. Abinda muke so gwamnati ta yi akan noma don Allah a kawo mu talakawa taki isasshe wanda duk inda manoma suka za su wadata da taki. Indai har gwamnoni suka yi matalakawa haka insha Allahu arzikin Najeriya zai ƙara bunƙasa. Sako daga Sani A Sani.
Ba lalle ba sai ƴan gudun hijira ba tare da al'ummar ƙasa baki ɗaya. Idan da gwamnati za ta miƙe tsaye cak a harkar noma musamman noman rani, to wallahi da za a samu sauki sosai kamar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, raguwar yunwa da talauci a cikin al'ummar ƙasa baki ɗaya, ga kuma samar da kuɗaɗen shiga tun daga matakin ƙaramar hukuma, jiha da kuma gwamnatin tarayya. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse.
A gani na kamata gwamnatocin jihohi su ware kaso mahi yawa a kasahin kuɗi don tallafa ma manoma, domin man fetur baya da tabbas, saboda haka mu kama noma na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Noma tushen arziki, noma yanke talauci. Sako daga Lawal Muhammad Hakimi Marmara Road, unguwar Shanu, Kaduna, Najeriya.
To da yin hakan shine daidai wallahi. Ma'ana idan har gwamnatocin jihohi za su ba su tallafin yadda za su yi noma domin su samu abinci da aikin yi, ganin yadda ƴan gudun hijira suka bar gonakinsu da suke nomawa a Latilas. Don haka ƴan magana ma sun ce da a baka kifi gara a koya maka yadda ake kama kifin. Sako daga Baffa Haruna Bajuga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka.
A gaskiya mu matasa muna son aikin gona, to amma tsakani da Allah wallahi takin da zan samu in kai in zuba ke da wuya sai a hada mutum hudu buhu guda ko mutum shida, to ta yaya noma zai bunƙasa? Idan ka je kasuwa zaka sai taki sai ka sai da buhun masara uku akan buhun taki biyu. Don haka ina kira ga ministan aikin gona da gwamnonin jihohi da su taimaka mana da taki da araha da kuma wuri kafin damana ta safka domin bunƙasa aikin gona. Sako daga Aminu Ala, Katsina State, Najeriya.
To tabbas haƙi ya rataya kan shugabanni da aka wakilta don taimakawa ƴan gudun hijira. Ci gaba ne wajen su idan an sama musu wajen da za su yi noma don su taimakawa sauran ƴan uwansu marasa ƙarfi. Sako daga Ibrahim GT Chindo.
To amsoshin tambayar da muka yi muku kenan a Facebook cewa me ya ra'ayinku game da yadda gwamnatocin jahohi za su iya ware ma mazamna sansanonin gudun hijira gonakin da matasa da kuma masu ƙarfin cikin su za su iya nomawa domin samun isasshen abinci ba tare da sai sun jira an ba su ba. Nan gaba kaɗan za mu ware tattaunawa da Sanata Muhammad Ubali Shitu, ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar Jigawa. Za mu tattauna da shi akan waɗannan matsaloli ko waɗannan batutuwa da kuka ji a cikin amsoshin tambayarmu da kuma kamar yadda muka bayyana a buɗe wannan shiri. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare, yanzu haka muna tare da ɗan majalisar dattawan Najeriya Sanata Muhammad Ubali Shitu mai wakiltar jihar Jigawa. Salamu alaikum Sanata.
Salamu alaikum.
Ina wuni?
Lafiya hajiya.
Yawa, to kana jin mu da kyau ko Sanata?
Ina ji.
Yawa, kuma ga dukkan alamu kai ma manomi ne ko?
Kwarai, ina noman duk abin da ka sani. Ana yin sa arewacin
Najeriya.
Ina noman bishiyoyi, ina noman kayan abinci.
Yau, Sanata, wani mai sauraron idan ya ji muna magana akan ƙarancin abinci mai gina jiki ko kuma rashin samun isasshen abinci, wani zai mamakin cewa ganin irin albarkar da Allah ya wa Najeriya a zo ana tattauna irin waɗannan maganganu, musamman idan muka duba 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanoni suna ta kukan ƙarancin abinci. Kamar ya kake ganin za a iya haɗa ƙarfi a yi maganin wannan al'amari?
To abubuwa ne na ɗaya sai an sa tsoron Allah a zuciya, ko mutum ya fuskanci gaskiya, duk shugaba ya tsaya akan gaskiya a gabatar da abubuwa wanda zai yi amfani. Kamar yadda ake faruwa a sabgar noma, kowa shi ta noma kan sarki, duk abin da ka sani taimako baya zuwa ga manoma. Akwai matsari na mafarkai, ma'aikata, 'yan siyasa, 'yan kasuwa suna tare taimako baya zuwa ga manoma. Ba ita ba wata ba ta program a kan lokaci, sai lokaci ya ƙure, sai ga dai an yi abin ba a samu amfani ba. Kuma in ba a samu amfani ba, ne dole za a kai yunwa ba a gaba. To amma in an duba kuma kowa ya tsaya a waje, kowa matsayinsa, kowa ya tsaya kan matsayinsa, kada wani shiga aikin wani, kuma kowa ya aiki tsakaninsa da Allah, ba zai samu abinci zai samu.
Ya wato Sanata, yanzu da yake Allah ya sa ka samu shiga wannan wato zauri na majalisar dokokin Najeriya, kuma ga waɗannan matsaloli da duka kullum manoma suke kuka da su, kuma kamar yadda ka ji waɗanda suka amsa tambayar da muka yi musu duk sun haɗu matsalar taki, ba a bada shi akan lokaci, kamar ya za ka yi amfani da wannan dama da ka samu yanzu ka gyara waɗannan abubuwa tunda kamar kana cikin kwamitin aikin gona ma ko?
Ina ciki. In fa'i ba a jima da fitar minista a gaban kasafin kuɗi ba. Irin tsari da wuce ta kawo ta Muhammadu Buhari, wanda ministan ɗaukuma ya fata na gamsu da gaskaski, kuma wannan intabiyu da na ji mutane suna faɗa ra'ayinsu, amma sun karanta takardar da gabatar. Duk abin da za a yi na noma za a fara goyon baya a kafa ƙungiyar manoma domin samar da shugabanci ga manoma, kuma domin isar da taimako ga manoma. Ƙungiyar da muka zaɓa da kansu, suka kafa da kansu, za su biya musu bukata. Mun yi magana taki, mun ga an ba da kaso mai yawa tabbatar da taki. Har ma na tambayi ministan kuɗi, ministan noma a zunna, ya za a yi da ideas masu kyau an gabatar, ya za a yi isar da manoma. suka ce iyada suka zo kuma gyara za a yi za a tabbatar sako ya isa manoma. Maganar samar da malaman noma masu faɗakarwa don bunƙasa ayyukan tuni mana son kuɗi ya gabata mana da tsarin tabbatar da haka kuma za a haɗa kai da ma'aikatan gwamnatocin jihohi domin tabbatar da waɗannan. Za a haɗa kai da ƙungiyar manoma domin tabbatar da wannan. Za a haɗa kai da private sector ma a tabbatar wani abu ya yi. Za a samu da ingantaccen iri domin ƙarin amfani ga manoma. Kuma ana tunanin kafa hukumar sayan kayan amfanin gona. Kin san a Najeriya sai manomi ya yi noma ya samu amfanin sai ‘yan kasuwa su tsaya. Shi ko mai ƙaramin ƙarfi ne ya rasa yadda zai dole isa da tsari ba da noma ba. To wannan ma an ɗau mataki a kansa. Sannan ana da sai samar da ƙananan masana'antu domin samar da amfanin gona wanda zai ƙara wa manoma
eh muna jin ka sanata muna ji
yawa idan an yi harkin ya ba wai kawai an noma din ba bayan an noma din za a ƙara a sarrafa shi a sarrafa wani fili an samu aiki ne bayan an samu aiki ne kuma shi ƙarin kuɗi ya ƙara samuwa ga manomi kuma mun ne tsarin noman su auduga da ɗari biro shi ma gwamnatin tarayya ta gabatar ta sa kasafin kuɗi an kawo gabanmu kuma za mu yi ƙoƙari mu tabbatar an ya wuce ba a samu wasa a kai ba. Sannan akwai sarrafa fatu da kin san a shekarun baya a su ake samun kuɗi amma a wannan shekaru an watsar cinyewa ake yi shi ma yanzu gwamnati ta kafa za ta tabbatar da cewa an tara fatu an yi furusesin da an sai da su samun kuɗi ya ƙaru. Kuma a wajen aiwatar da abubuwan za a kawar da siyasa wajen aiwatarwa. Kin san a baya in an kawo irin wannan tallafi sai ki tabbatar sai ki ga ɗan banga ya samu sai ki ga ɗan jam'iyya ya samu nuna gari banza ya samu manomi bai samu ba. Shi ma wannan ministan ayyuka ya tabbatar da cewa za a yi wannan aiki a kansa. A ɗaya babbar matsala guda ɗaya tsarin noman zamani. Tsarin noman rani a shekarun baya ya samu taɓarɓarewa saboda rashin samar da kuɗin gabatar da duka. A wasu wuraren an samu kuɗaɗen amma an juya akalarsa an yi wasu abubuwa da su. Kamar da irin muke ji a sauran kuɗin nan to a sauran noman ma an yi. Dan kwanan nan an gabatar da rahoto na wani irin wannan ayyukan wanda ga an ce an yi amma ba a yi ba. To amma nan ana bincikawa ita kanta hukumar ya kula da ma'aikatan ruwa tana ƙoƙari ta sansa su mata gano waɗanne ne aikin gaskiya nan waɗanne ne ba sa nan kinga duk a baya waɗannan babu su kuma kin ga idan an dawo da noman rani a noman rani na ƙananan tabkuna da koguna in an inganta su kin kowa zai samu aikin yi abinci da su akwai ƙananan rijiyoyi a wurare waɗanda ruwan ya shiga kin ga a shekarun baya a wajen jihohi da yawa akwai program na riba basin development a na irin kasko ja da hukumar da noma an samu ci gaba da yawa kina kamar noman alkama a shekarun baya an yi amma aka zo aka watsar da shi idan alkaman ma sai an sayo to yanzu ne ko a sayo da ita waɗannan injina a samar da su a samar da rijiyoyin a koya wa mutane noman su yi su ci su sayar kina kun san hankali ne idan an yi wannan ayyuka kin za a rage zuwa na zuwa bulan mutum ya bar garin sai tafi ce zani a can ya zama ɓarawo a can ya zama amuroba a can ya zama ɗan boko haram a can ya zama ɗan kidnapping abin da yake faruwa babu an shi a garin neman abinci sai a yaudare ka shiga saboda da ba taka ba amma yanzu da tarayya ta yarda ta gabatar mana za ta tabbatar da an inganta lokaci kuma wannan hukumar gwamnatin tarayya wannan riba basin development authorities aka watsar za a duba su za a tabbatar a bana an dawo da waɗannan noman wa'ana yasa. To kin ga idan aka tafi ayyukan da ba a yi ba da wanda aka yi to kin ga ba za a jira kuɗi a aikin banza ba. Kin ga shi ma za a samu sauƙi. Kuma sannan akwai tsari da gwamnatin tarayya ta shiga na maganan World Bank don gyaran kogunan da suka lalace da project din da suka lalace to da kawo da abubuwan amfani.
Yau sanata kai yau kai
idan hukuma za ta tabbacin jadi
yawa sanata idan muka duba matsalar yunwa sanata minti idan muka duba yunwa tana haihuwar da matsaloli da dama na da suka shafi kiwon lafiya. Yawanci idan mun ji yunwa kawai zaka ga mutun ya dauki abinci ne ya ci dan ya kashe wannan yunwar ba tare da ya ci abinci mai gina jiki, abincin da jikin mutun yake bukata ba. Ta yaya za a tabbatar da cewa ɗan Najeriya yana samun isasshen abinci kuma abinci mai gina jiki?
Ita wannan kuma tsari ne kamar yadda faɗa miki, wato ana buƙatar faɗakarwa, health education. Ana buƙatar koyar da ayyukan noman ma a sanar mutum abin da zai noma wanda shi amfani. Shi ne mutum za a da aiki extension workers. Su koya mutane noman kabeji, noman karas, noman salak, noman wake. Noman abin wani abubuwan in ai talauci da yake sa ake gujewa ko ya san wasu abinci jiki yanzu ana zancen nama, ana zancen wake, ana zancen duwaya noma ake samu su shi kusa kiwon shanu ma da tumaki mota ce za ta dawo da shi ta yi kasafin kuɗi ta gara saboda idan aka noma akwai da yawa ai yake nan za a samu kowa da shi ko shi.
Yawa, to sanata game da batun yan gudun hijira, kana ganin jahohin da suka kamar yanzu inda waɗannan yan gudun hijira suke, kana ganin kamar za a iya sama musu gonakin da za su iya nomawa domin su samar da abincin da za su ci tunda yanzu suna cikin wani hali na haula'i game da samun abin da za su ci ma?
Gaskiya ya san yayi kyau sai a raba su da jahohi. Misali yanzu ga tafkin Chadi wurin noman wannan haka da jama'a ne da na Sokoto Rima da na wurare da dama ne inda su inda ya ce da wurin su yanzu kuma kike yau mai nan kashi hade da aibe ne noma nan wanda yake mai duk nan kashi ka dawa ko kura aibe yi kuma akwai aikokin da za a iya noma noman nan kai a bar wannan ma a kauyuka kan kogunan mu in an ba su kibi, an ba su taki, an ba su tallafi na kwarai za a iya yi.
Yawa, sanata muna so mu ji ra'ayinka a matsayinka na manomi game da waɗannan albarkatu na noma waɗanda ake ta ana sauya ƙwayoyin halittar gadon su. So da yawa abin yakan kawo cece kuce. Masana na cewa yin amfani da irin waɗannan irrai da ake canza ma ƙwayoyin halittar gado za su iya taimakawa wajen samar da isasshen abinci. Wasu kuma suna ganin a'a akwai matsaloli. Me ra'ayinka game da wannan?
Ina ganin abu ne mai kyau. Domin misali ina noman dibino kuma dibino ga ɓallon ke shuka ba ina saiwa irin wannan irin ne daga Saudi Arabia, daga UAE, daga Kuwait kuma suna ba mu kuɗi ninkin ba ninkin. Yanzu in ke shuka dibino irin na asali a yaba kuɗi ba ka 10,000-20,000. In ka shuka dibino irin wancan wanda aka kawo kakan samu 50,000-60,000 har zuwa 100,000. Sai ga amfanin ba ɗaya bane, daɗin ma ba ɗaya bane. Shi ɗan adam komi bai san shi ba sai ya yi suka a kai, amma ni a gani na yana da abu ne mai kyau.
To amma sanata ina ɗaya daga cikin mutanen masu ɗan sukar wannan tsarin saboda a nan Amurka da ƙasashen da suka ci gaba za ka ga da akwai ire-iren kamfanoni da suka fito domin gujewa irin waɗannan ire-iren saboda yanda suke a jikin mutum bayan sun ci abinci mai su a ciki. Ya kake ganin zai taimaka wa mu mutanenmu waɗanda ba su da isasshen ilimin ma su iya bambance abincin da aka yi amfani da irin waɗannan ire-iren da kuma waɗanda ba amfani da su ba?
To ai mu irin wannan ba su mana ma Najeriya ba. Na yi da suke kalmar kamar improved seedlings ne na abubuwa na tissue culture laboratories wanda ake kawowa. Amma in ji na can wani wani ake canza halitta ne ai mu ba su Najeriya ba.
Kwarai da gaske. Da akwai yadda za a yi a faɗakar da mutane idan har sun zo ɗin su gane bambanci baya ma na kiwo wajen yadda za a sarrafa kamar kaji da
dabbobi
haka naman a san dai cewa idan har kaci wannan yana da ga abin da yake cikin shi dan mutane su
iya yi. Akwai hukuma quarantine services aikin ta ma kenan. Kuma na tabbatar ma yanzu ne suka bar da mu a budget. ana zancen tsarin da za a kafa a airport a tabbatar cewa da ko shuka wanda za ta cutar da Najeriya ba shi gode ita ba.
Amma nan sai ga
kan yayi shi kuran ta sabis yayi kuma na tabbatar da Najeriya ba za mu baji ba abu ba inda za ba ne.
Yau wannan ina ga magana, muna magana ne akan abu biyu. Akwai albarkatun gona ko albarkatun noman da ake sauya kwayoyin halittar gardens, akwai kuma irrai waɗanda ake samarwa, waɗanda ake ingantawa, waɗanda kamar za su iya jure ma ƙarancin ruwa, musamman da wannan canjin yanayi. Akwai inda da an saba samun ruwa, yanzu babu, akwai kanhwar ruwa, to akwai irrai waɗanda aka inganta inda za a iya shuka su ko da babu isasshen ruwa za su iya hitowa. Kamar za a iya yin amfani da irin waɗannan a Najeriya?
Ba ilimi wanda kike tsammani ba, mu duk ilimin da muke shi a Najeriya ake sarrafa shi. Akwai National Seed Council da aka yi. Kuma akwai duk abubuwan da ake certifying an yi tsammani da shi. Yanzu nan minista yake gabatarwa cewa ba za mu shigo da inzika wanda ba mu san arziki ba. A Najeriya din akwai hukumomi da ake don samar da iri kuma ana aiki da su kuma a kasuwa musaya.
Yawa, sanata, yawancin 'yan Najeriya an muka tattauna da su za su nuna cewa ƙasar an hankulan mutane ya karkatu sosai akan mai, yanzu kuma ga matsalar da ake fuskanta da mai. Kamar wani kira za ka yi ga su hukumomin da ma kowa da kowa da za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a haɓaka a kuma horhaɗo da martaba aikin noman domin a samu wadata abinci, a ta ƙoshi kuma a zama masu ƙoshin lahiya.
Kin ga kuma hannun da Allah ya ba ni. Dama asali Najeriya akan noma muka fuda wannan ne a hako ma'adare. Fetur ya zo muka watsar. Yanzu kuma da fetur ya lalace ga mun koma kiɗin jiya mun dawo muna inganta su. Kiran zan yi wa duka a gida shi ne dama wannan hannun sai ya Allah ya hana ka abu domin ka gino. Kuma sai ya baka wani abin ɗinka lalace. Saka wannan tsari ne mai kyau dole a duba saurin hanyoyin samun kuɗi irin haɓɓazai irin noma musamman ma noma babu abin da ya fi noma mahimmanci kiga noman da fara zaka Allah ne ka ruwan sama kai idan noman rani za ka yi shi ma kogi ne ka yi ga gudu za ka ja ruwan ka yi da wani a ce an yi noma a irin haka ba a samu ba to ka yi an zo an noma abinci ya isa kina sauran sayarwa za a yi kina za a samu kuɗin da za a yi amfani da su. Saboda abu ne mai kyau kuma in Allah ne za a canji na tabbatar gwamnati ba da wasa take ba kuma in Najeriya dole a ba gwamnati goyon baya a taru a canja a yi maganin wani abu ka zo ga abu mummuna ka canja ya zama kyakkyawa a yafi a ce ka zo ka ɓata saboda abu ne mai kyau.
Yawwa, muna godiya sosai sanata Muhammad Ubali Shitu dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar Jigawa, mun gode sosai. Allah ya saka da alheri, mun gode da watan bayanan da kai da kuma kiran da kai ya hada kunnuwan da ya kamata su ji.
Alhamdulillah,
mun godiya Allah ya saukata. Yawwa, to ba saurare iyakacin shirin namu kenan sai gobe war haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Misha. Halima Jibril ke sallama da ku, ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance
This program has come to you from the Voice of America, Washington.